بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر شاتقوس غوتر رجب هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لشكرا دبو لأي دريه دور تلاتين دا تقوس دي دي دا شابير غوتن أبريلو شكرا ملادية تدبو بيو دا قوم شابقوي وانن شيني كثت نتري دا تكنجير انجير كسوسوان كراتل دا تافن اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الزهيم ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جافة تامسا littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje wa tafarki da al'adu da tsarin rayuwar kafirai sawa'un wadannan kafirai zuriyar ne maguzawa ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi Ibn Taymiyyah yana ta mana karatu akan abubuwan da suke da alaka da kabari da ziyara da ainihin wato abin da ya halasta da wanda bai halasta ba dangane da mu'amalar kabari zamu tashi a inda yake cewa wa kadhalika ma yuzkaru min al-karamat a wannan gaba yana bayyana mana wasu abubuwa da za su iya zama shubha akan halastin kokarin halasta aikata barna a kabari shubha akan kokarin baiwa kabari kimar da ta wuce abinda shari'a ta bashi shine bayan da ya kawo cewa ana iya samun wata karama ta bayyana ga mutumin da ke cikin kabarin ta hanyar ya zama kabarin shi yana da ni'ima ko yana kasancewa a cikin ainihin wato wuri wanda yake gashi tsandauri ne amma sai aga yana tofin ciyawa ko a dinga jin kanshi daga wajen ko kuma abin da ya faru na jiyo kiran sallah daga cikin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka ji wannan kisa ta tabbata abinda ainihin wato sayyid dan musayyib ya jiyo da ire-iren abubuwa irin waɗannan yace duk waɗannan suna nuna karama tabbatacciya ga na cikin kabarin amma ba sa halasta yin ibada a kabarin to shine ya ci gaba da cewa wa kadhalika ma yuzkaru min al-karamat haka abinda ake ambata na mabambantan abubuwa na daukaka da karama wa khawariqil adat da abubuwan da suka saba wa al'ada abubuwan da suka saba wa abinda aka saba gani allati tujadu inda quburil anbiya as-salihin wadanda ake samun su a kaburburan annabawa mutanen kirki mithlu kamar nuzulil anwari wal malaikati indaha saukar wani haske ko mala'iku a wajen wani kabari wata waqi shayatin ko kasancewar shedanu suna gujewa wannan makabartar wal baha'im laha dabbobi ma suna gujewa makabartar wandifa'in nari anha ko kuma kaga wuta idan an zo ana kona daji in ta zo gurin kabarin sai ta mutu da kanta ko ta canza hanya wa amman jawara ta ki kona wannan kabarin ta ki kona kabarburan da suke da makwabtaka da wannan kabarin wa shafa'ati ba'dihim fi jiranihi min al-mauta ko yanzu a samu ainihin wato wanda dake cikin kabari a sanadiyar shi sai Allah ya cece sauran makwabtan shi wanda suke cikin wannan makabarta Allah ya mishi wata falala sai Allah ya cece sauran mutane su shiga cikin alfarmarsa kamar yadda manzo Allah ya yi wa wannan dattijuwa mai sharar masallaci sallah a kabari ko sannan yace kuma a dalilin ta Allah ya haska kawo mutane makabartan nan kaburburan su wastihbab lindifa inda ba'dhi da kuma mustahabbancin cewa ana so a rufe mutum a wata makabarta saboda bayin Allah dake kwance a wurin alal misali mutum ya samu mutuwa a Madina sai zan rufe shi da akai a cikin makabartar Baqi'a to wata falala ce saboda yanzu yayi makwabtaka da wasu mutanen kirki da suke kwance a wannan wurin tun daruruwan shekaru duk waɗannan abubuwan suna nuna falalar mutanen da ke cikin wannan kabarbaran wa husulil uns was sakinata indaha da kuma yadda zaka ji in ka shiga makabarta zaka ji kana samun natsuwa da ainihin kwanciyar hankali wa nuzulul azab bimanista hanaha da inda aka samu kuma azaba Allah ta sauka ga wasu wadanda suka yi kokarin wulakanta wasu makabartu an sha samun labarin wani yaje wata makabarta da niyya zai wata barna ko zai saci gawa ko likafani ko zai yanki wata gaba ko yaje zai yi wani fasikanci ko bokanci ko boka ya bashi wani aiki na zuwa wurin aje ayi luwadi ko zina ko aje a shagiya a cikin makabarta diddan neman wani buri na duniya ko sai zan idan yaje sai wani bala'i ya faru gare shi sai wani sai ya makale wani ya haukace wani a ainihin wato juya fuskar shi ko halittar shi duk wannan ya shafa ruwa mafi yawan mun taba zai irin waɗannan labaran to irin waɗannan abubuwan dukan su fa jinsu hadha haqqun duka waɗannan gaskiya ne karama da take faruwa ga na cikin kabari da ainihin kanshin da kabarin shi zai dinga yi ko ni'imar da ke sauka a kai ko gafarar da Allah yake yi ma mutanen da suke wurin sakamakon wani bawan Allah na kirki da aka zo aka kwantar da shi a wurin ko a samu makabartar ta zama an yi gobara a anguwar da ke kusa da ita ko an kona daji amma idan wuta ta kawo kan kabarin sai a ga ta mutu ita kadai duk wannan yana faruwa ko yanzu lokacin rani ne da ainihin bushewar gari amma sai a ga wurin yana da danshi da ni'ima da alamar ainihin wato cewa mutanen da ke cikin wurin nan ba sa cikin kuncin da mu na rayuwa muke ciki na rashin ruwa ko yanzan wata makabartar sai a ga babu irin watin wurin baya tsuro da irin tsuro kaza sai kuma a ga wannan tsuron ya fito a wurin duk irin wannan yana faruwa ko yanzan makabarta ta lalace ta rugurguje sai a ga wasu kaburbura na musamman su ba su wani lalacewa ba kamar sababbi to duk irin wannan idan ya faru ba a musun shi kuma ba a inkarin shi kuma ana tabbatar da shi a matsayin alama ne akan cewa mutanen da ke cikin wannan kaburbura ana fata su zama mutanen kirki da suka samu rahama a wurin Allah subhanahu wataala amma duk wannan baya halasta aje ayi bauta a wajen shine abin da malaka yake cewa wa ma fi quburil anbiya was salihin min karamatillahi wa rahmati yace kuma duk abin da ke tattare da kaburburan annabawa da salihan bayi na karamar da Allah yake musu da rahamarsa wama laha inda Allah min alhurmati walkaramati fawqa ma yatawahhamuhu aktharul khalq da kuma abin da ke tare da su na ainihin daraja da karama to abin ma fa inji malam ibn taymiya ya wuce a ce wai hankalin wasu zai iya riskan wannan ya fi karfin hankalin wasu lakin laysa hadha mawdi'u tafsil dhalika sai dai ba anan za a yi bayani ba yana da bayanin da ya a wasu wurare daban kama a cikin littafin ainihin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila kama a cikin littafin ainihin wato al furqan bayna awliya illahi wa awliya ash-shaytan a wurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa duka ibn taymiya ya tattauna akan waɗannan masaloli na karama da ainihin wato darajar da Allah yake baiwa na kabari kaga wannan yana da gaskiya abinda kullum muke faɗa cewa ibn taymiya yana shan sharri a gun yan bid'a suna cewa ibn taymiya na ƙaryata karama amma kaga yana da littafai na musamman akai kamar yadda suke cewa yana aibata ahlul bait sai zan yi da littafi musamman akan fadlu ahlul bait haka suke cewa yana ƙaryata ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wayi ga iya da littafi na musamman akan hukuncin ziyara adabu ziyaratul qabr da adabu ziyaratul madina waɗannan zaka iya samun su a cikin majmu'ul fatawa din shi sannan kuma akwai su haka rasail daban-daban da aka rubuta su ina fata da aka ware su wallahu a'lam malam yace wa kullu hadha la yaqtadi istihbab as-salah duk wannan baya hukunta cewa sallah a wurin kabarin ta zama mustahabi aw qasdud du'a ko kuma wannan baya hukunta ainihin nufata ta da addu'a aw an-nusk indaha baya hukunta kuma aje ay yanka a wajen lima fi qasdil ibadati indaha min al-mafasid allati alimaha shari'u kama taqaddama domin abinda ke cikin nifatar kabari da bauta abinda ke cikin haka na barna nazari a zuwa ga shirka wanda shari'a ta yi bayanin shi a baya fa zakartu hadhihi al-umur li'annaha mimma yatawahhamu mu'aradatuha li'annaha mimma yatawahhamu mu'aradatuhu lima qaddamnahu wa laysa kadhalika yace nan kawai na ambaci waɗannan abubuwan ne domin na san suna da gaskiya abinda ke kawo rudani a fara tsammanin cewa to ai suna karo da waɗannan abubuwan da muka ambata a bayan jibin timiya abubuwan da aka ambata na haramcin wato yin bauta a gun kabari to wanda duk zai kawo iskali akan wannan hukuncin sai ya ce ai kaburburan suna da karama kaburburan an maga kaza a wajen an yi kaza 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 ya faru ya ta kawo ire-iren waɗannan ainihin bayanan shi ne yake nuni zuwa ga cewa waɗannan bayanan gaskiya ne amma ba sa zama hujja ba sa zama dalili akan halaccin aje bakin kabari a yi bauta dan menene dalili da hujja shine aka gabatar a baya nassoshi daga hadisan manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali wanda suke nuni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ya haramta zuwa makabarta da sunan ibada wallahu ta'ala sai mallan yace alwajhur rabi' fuska ta hudu ta wannan bayani da yake anna i'tiqad istijabati du'a indaha wa fadlihi qad awjaba an tuntaba li dhalika wa tuqsada yace kasancewar mutun ya kudirce cewa ana amsa addu'a a kabari da kuma cewa addu'a a kabari tana da falala ta musamman to wannan zai lazimta wa mutun ya zama ya wajabta ma kanshi ya dinga kai kawo a wajen makabarta da kuma nufin haka kamar yadda da ya tabbata cewa akwai wurare waɗanda Allah ya hukunta suna da falala ta amsa addu'a kamar multazam a Ka'aba kamar ainihin wato Mash'arul Haram kamar wajen Jamarat da ire-iren wurare a cikin wuraren da ake ayyukan Hajji kamar Safa da Marwa sai wannan ya bayu zuwa ga mustahabbancin mutane su dinga kai kawo a waɗannan wuraren suna yin addu'a saboda suna da falala wuraren kuma shari'a ta tabbatar da cewa wurare ne waɗanda ake amsa addu'a wajen raga wannan ya halasta haka to idan mutum ya ce lallai kabari yana da irin wannan falalar to lazimin haka shine ya shar'anta wa mutane a dinga kai kawo a bakin kabari da nufin neman falala wa ruba majtama'a indaha ijtima'atu kasiratu garin haka har azo ana yin taro mai yawa a wajen fi mawasima muayyana a lokuta na musamman wa hadha bi ainihi huwa alladhi نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا كي كاغا wannan abun zuwa da taruwa a gaban wani kabari shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato fada karara cewa kar ku mai da kabari na wajen bauta wa bi qawlihi da fadin sa da yake cewa la'ana Allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ubangiji ya tsine ma Yahud da Nasara ko kuma Allah ka tsine wa Yahud da Nasara ko ya zama labari ko ya zama addu'a domin Allah ya tsine musu din ne saboda mene saboda sun mai da kabarin annabawan su wuraren ibada wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama da fadin manzon Allah da yake cewa la tattakhidul qubura masajida kar ku mai da kaburbura wuraren bauta da ibada fa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna alqubura masajid waɗanda suke gabaninku sun kasance suna mai da kabari wurin ibada fa inni anhaakum an zalika amma ni ina hana ku daga yin wannan domin koyi ne da su mummunan koyi hatta inna ba'd alquburi yajtami'u indaha fi yawmin min as-sanati wa yusafiru ilayha yace har zaka ga ma wasu kaburburan yajtami'u indaha fi yawmin min as-sana ana taruwa a wani lokaci na musamman idan ranar rasuwar mutumin ta zagayo sai a zo a taru ko ranar tunawa da wani aiki da ya yi a rayuwarsa sai a zo a taru wa yusafaru ilaiha ko kuma a tashi ta kanas ta Kano daga wani gari a hau mota ko jirgi ko makamancin haka a tafi wani gari don ziyartar wani kabari a wani lokaci na taro na musamman irin yadda dariƙa suke tashi su tafi ainihin Kaulaha don ziyarar kabarin Inyas irin yadda Fulani da sauran ƙauyawa suke tashi su tafi ainihin Sokoto musamman dan zuwa ziyarar kabarin dan Hodiyo da makamantansu in ma fil Muharram za ga wasu na yi ne a watan Muharram au Rajab au Sha'ban au Zulhijja suna zaben waɗannan watanni masu alfarma suna tafiye tafiye a cikin su zuwa kaburbura au ghairiha ko wasu watannin daban wasu a cikin azumi da makamantansu wa ba'du ha yajtami'u indahu fi yawmin Ashura wasu kuma sukan hada wajen wani kabari a ranar Ashura irin yanda ƴan Shi'a suke haduwa a kabarin da suke cewa wai kabarin Husaini ne a ranar Ashura a dukkan kasashen da suke suna kirkiran kaburbura na ƙarya symbolic kaburbura sai su hada a wajen rana Ashura da nufin suna tunawa da ran da aka kashe Sayyidina Husaini radiyallahu anhu wa an abi wa ba'daha fi yawm Arafa, wasu ma rana Arafa a sa'adan musulmai ke taruwa a Arafa, su kuma sai su taru a ainihin kabari. Wannan ma ɗan Shi'a suna yin shi a kabarin Husaini a inda suke fada a Karbala, akwai ainihin al-Atbal Husainiyyal Muqaddasa, haka suke ce mata. Hukuma ce mai zaman kanta a ƙasar Iraki, farasasal ne na gwamnati wanda yake kula da kabarin da suka ce kabarin Husaini ne a nan Karbala. Ana yin wani taro na musamman a duk ranar ainihin Arafa, a lokacin da musulmai suke aikin haji, su kuma sai suna mudahat, suna cin karo da aikin da Allah ya ce a wannan rana, sai su tara ainihin mutane a wurin su, wani suna addu'a suna kuka. Wannan babu shakka ainihin wato barna ce ba addinin Allah bane, Allah ya tsare. Wa ba'daha fi nisfi min sha'ban, wasu kuma suna taruwa a 15 ga watan sha'ban, kaman wato gab da azumi kenan. Wa ba'daha fi waqtin akhar, wasu kuma a wasu lokutan daban. Bi haifu yakunu laha yawmun min as-sanati tuqsadu fi, yanzan dai wannan kabarin akwai wata rana a cikin shekara wacce ake nufata kabar, wajtami'u inda ha fihi, sai a je a hada a bakin kabarin a wannan rana, kama tuqsadu Arafa wa Muzdalifa wa Mina, kama yadda ake nufatan Arafa da Muzdalifa da Mina a lokutan fi ayyamin ma'lumatin min as-sana, a lokuta sanannu na shekara, lokutan aikin hajji kenan. Au kama yuqsadu musallal Misr, ko kuma kamar yadda mutanen kowane birni suke nufatan filin sallar idin su, yawmal idaini, ranar karama da babbar sallah. Bal rubama kana lihtimamu bi hadhihi lijtima'ati fi dini wa dunya ahammu wa ashad, yace kai zaka tarar ma cewa muhimmancin da ake baiwa irin waɗannan tarurrukan na bid'a, zaka ga yafi muhimmancin da ake baiwa taron addini na gaskiya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ubangiji Allah ya saka wa ibn tabiya da alkhairi. Wato yana magana sai kamar shekarun jiya wacce yake yin ta ko makon da ya wuce. A kwanan nan ba a kai mako guda ba, 'yan ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya nan suka yi taro na musamman don ƙaddamar da gidauniya wadda kawai akan Iyas suka yi ta. Ba su ambaci wani abu da shafi manzo Allah ciki ba, kwata-kwata. Kati za su dinga siyarwa, wanda za ka yi scratching ka sa kuɗi ya shiga account, wanda account ɗin kawai an yi dedicating ɗin shi don tara kuɗaɗe don zuwa wannan ziyarar ta kabarin Iyas, da yin maulidin Iyas, da tunawa da Iyas, da yada hotuna da ayyuka da daraja Iyas, sun ba abun muhimmanci ba kankani ba. Duk da sabanin da ke tsakankanin su na Sokoto da na Kano da na Jos da na Kaduna da na Bauchi, haka suka tare suka dinga wannan kadamawa, kuma suna sara za su tara kuɗi billions wanda za su yi wannan aiki. Kaga shine baiwa wannan abun muhimmanci fiye da ainihin wato addinin Allah. Ba su ce bari su tara don su ciyar da marayu ko talakawa da azumi, ko don su ainihin wato karantar da Alkur'ani da Sunna, ko don taimakon gajiyayyu waɗanda Boko Haram ta yi ligi-ligi da su a wuraren gudun hijira, ko don kawo ƙarshen fatara da talaucin da mutane suke fama da shi misali, ko don gina makarantu, duk ba wannan. Duk wani abu da ya taimaki addini ba shi suke nufi ba, kawai wai don aikin ziyara zuwa masallacin Iyas da kabarin shi. To irin wannan abubuwan jama'a abin takaici shi ne sukan saɗaɗo su shigo cikin Ahlus Sunna. Muna kuskure manufofi na addinin su da dama a cikin abubuwan da muke a ƙarƙashin mabda'i na istihsan, ko ainihin tajmil, ganin cewa abu kaza na da kyau, ko abu kaza ai mai kyau ne, in an yi shi ai an kyautata an gyara. Sai zanda zaran an tsananta bincike a cikin ka'ida addini, sai a tarar wannan abun ba daidai ba ne. Amma kuma mutane duk da haka sai su nace suna son sai sun samu mishi mashiga a cikin addini. Duka wannan yana bayuwa ne zuwa ga idan mutane suka fara yin wasu ayyuka ba tare da sun san hukuncin su addini ba. Da haka randa aka zo a gaya musu hukuncin addini, ba kokari suke su bi hukuncin ba, a kokari suke shi hukuncin yabo wannan aikin, a samu shi wannan aiki a ce to ai shi ma ya shiga karkashin wancan hukuncin, a raba shi koyaye ne. Ina fatan mun fahimta jama'a. Yanzu misali a yanzu da muke magana mallam Ja'far Mahmud Adam marigayi Allah ya gafarta mishi shekarar shi 10 da rasuwa da kisan gilla da aka mai Allah ya sa ya mutu shahidi sai zan a wannan makon ɗan uwa dalibai da ahlus sunna da masu kauna mallam Ja'far sai suka dinga yada wata bid'a da tunanin cewa hakan daidai ne kuma sunna ne ba shine sai ka ga wani mutum yayi posting yau shekara 10 daidai da mutuwar mallam Ja'far Allah ya gafarta mishi sai a kawo tarihin sa ayi kaza a saka hotunan sa da aka yi wani tambaya daga cikin malamai ne masu wazi da wannan da aka mai tambaya sai ya ce wannan ai asalin shi ma sunna ne sai ya ja aya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman da yake dalibin mai hazaka ne sai ya ce Allah ya gafarta malam ba ina tambaya ne akan hukuncin yi musu addu'a ba ina tambaya ne akan hukuncin kebance wata rana don yin addu'a sai malamin ya turus sai ya ce algata malam ina ganin karfa mu ba wawaye dama su sami abin fadi akan mu cewa mun fara maulidin shehunan mu kuma gaskiya ne wannan maulidi ne bi ainihi dole mu dinga fadan gaskiya jama'a sannan kuma sai mu duba cewa me yasa ake so a tuna da shi sai ce ai malami ne ai shahidi ne ai ya karantar da sunna ai yayi jihadi yayi gwagwarmaya gaskiya ne duk wannan wanda ya san kai na annabi ya kai annabi malanta gwagwarmaya fa karantar da sunna fa idan wannan ba su halasta a tuna da shi shekara 10 da rasuwa din babu aula su halasta a tuna da manzon Allah shekara haihuwar shi ko rasuwar shi tsakani da Allah jama'a da aka yi wa mun malami tunawa 40 tunawa shekara ko shekara 10 ko 50 ko 100 ko 1000 har na 1000 ana yi wani lokaci can baya an yi wa al-imamu ibnu hazmin shekara 1000 da tunawa da shi an yi wa gazali an yi wa abul hasan al-ash'ari an yi wa al-imamu ahmad ibnu hanbal an yi wa al-imamu shafi'i akan tara malamai ne sai su zo su yi jawabi ayi rubuce-rubuce ayi conference ayi seminar ayi projecting tarihin shi na bidiyo wani ma har a tashi a tafi kabarin shi a je a aje fulawoyi wannan kuma duk suwaye suke shehunne da farfesoshi da masana a mataki na duniya mu kuma a nan mataki na local na Nigeria to a Facebook ake shi a Facebook ne wani lokaci an yi masa dauna a Arewa House an yi ma Abubakar gumuwa inda rika suka samu abin fade kuma suna da gaskiya suna da gaskiya mu faɗi gaskiya jama'a babu wani magana tunawa da wani ran da wani ya mutu babu a addinin Allah ba shine abin da America suke ba September 11 ya zama biki yanzu duk a ce ranan da abin ya faru sai an sake taruwa an sake yin bakin ciki da alhini Holocaust ana yi mishi ranar yancin Nigeria ana yi mishi ranar kaza to yanzu shine kuma ya fado kan malamai tun ana yi ma iyaye da shehunne yanzu kuma ana yi malaman sunna wanda iya rayuwarsu sun yi fada da wannan abu irin shine kuma aka yi wa dan hodiyo shekara 200 da shudewa dollars to wannan abun yanzu jama'a gayi nan ahlus sunna ne suke yin shi galibin su ma daliban ilimi to idan ba a inkari ba shike ba yiwa zuwa ga bayan lokaci sai a dauka ma addini bayan wani dan kankanin lokaci a hakan ma ana inkarin mutane suna ganin cewa wannan inkarin ma tsanantawa ne ko kuma rashin kauna ce ga malaman nan ba daidai bane jama'a muna baiwa ainihin wato mutane hoto na cewa muna da tufka da warwara dan ɗan ɗariƙa sun ce za su yi maulidin manzon Allah mun ce babu kyau mu kuma mun zo muna yin wani abu irin wannan amma mun ce a babu komai ko mun fahimta jama'a mun zo muna yin wani abu irin wannan mun ce babu komai to ya zai mutane su fahimci gaskiya da ake fada da haka duk wani malami jama'a da ya shude abinda yake so a yi duk sanda aka ambace shi shine a ce Allah ya ji kanshi kuma dan shi na malami kuma dan shi na magabaci kuma dan shi na wanda ya yi alkhairi a cikin addini a ce Allah ya ji kanshi idan yana da ayyuka da littattafai wajibi akan mu shine mu ci gaba da yada su da karantar da su yanda sahabbai suka ci gaba da yada sunna da karantar da ita tabi'ai suka ci gaba da yada sunna da karantar da ita da yada fatoyin sahabbai haka dai to haka in yana da rubuce-rubuce a dauko su a buga su kasusuwa ne a yada su ambatan shi koyaushe aka ambace shi a mai gafara da a nemi shi gafara da ainihin addu'a amma kebance wani lokaci na musamman sawa'un a kullun ne sawa'un a ainihin watanni ne ko a shekaru ko a ranar zagayowar rasuwarsa ko wani wata munasaba ta musamman a ce duk wannan munasabar sai an tsaya an yi mai addu'a ko tarihin sa to wannan bai zo ba domin dai bamu tarasa bai sun manzo Allah tunawa da ranar da soshi shekara daya ko biyar ko goma ko hamsin ko dari ba duk ba a tarar da wannan ba haka nan duk wasu wanda suka biyo baya ba su yi ma na bayan na gaba da su irin haka a cikin magabata sai Imam Muhammad a ce su zauna suna tunawa da Shafi'i malamin su ko su Shafi'i su zauna suna tunawa da Imam Malik malamin su misali ko su ainihin wato Abubakar al-Khallal su zauna suna tunawa da al-Imam Ahmad malamin su haka ko su Baihaqi su zauna suna tunawa da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim malamin su ko su Ibn al-Qayyim su zauna suna tunawa da Ibn Taymiyyah a matsayin shi na malamin su cewa shekara 5 da mutuwarsa ko 10 duka babu wannan to wannan yana bayuwa ne zuwa ga asali fara yin abu kawai dan ya burge mu to shi sa ran da aka zo aka ce mana babu kyau sai zuciyoyin mu su kasa yadda cewa babu kyau ko da zuciyoyin mu ta yadda fil jumla cewa babu kyau sai shedan ya riya mana bari mu samu mashiga shine shedan zai tabar da mu daga karbar gaskiya wa kana shaytanu lil insani khazulan duk abin da kake shedan sai ya tabar da kai akan bin gaskiya shine irin wannan ko ya tabar da kai akan neman gafara Allah zai zuga ka kai sabo sai kuma ina maka ai ko ka nemi gafara ma Allah ba zai gafarta ma ba sai ka ji kai ka abin nan ka karaya yana daga cikin khizlan da shedan yake sa mutane to wani misali da ma irin wannan wanda nake so in fade shi dan ya shiga cikin record shine mun tattauna da dan uwa malam Umar wanda ake cewa At-Tawil malam Umar At-Tawil ɗaya daga cikin malamai a nan makaranta Allah ya saka mashi alkhairi game da mas'ala ta jana'iza da mata suke zuwa a cikin sunna babu wanda ya hana mata sallar jana'iza shine cewa idan aka buga ai sallar gawa ya halasta yadda maza suke bin sallar mata ma su duba zuwa ga cewa ibada ce ko babu abin da ya kebance cewa dole sai maza kuma akwai hadisi a cikin littafin sunan abin nan musaddar kuma Imam al-Hakim an-Naisaburi da isnadi kyakkyawa ala shart muslimi wanda malam Albani Nasiruddin ya tabbatar da ingancin wannan ainihin isnadi wa min qablihi al-Imam adh-Dhahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su cewa wani yaro mai suna Abu Umair kanin Anas din nan lokacin da ya rasu manzo Allah alayhi salatu wassalam ya je gidan su ya mai sallar gawa shi manzo Allah shine liman mahaifin yaron Abu Talha shi kuma shine mamu sannan mahaifiyar yaron uwa Anas ita ma ta bi sallar a can baya malam ainihin al-Ethiopi mai sharhin Muslim da yazo nan sai bayyana cewa wannan yana nuna halacci na sallar gawa da mata za su babu shakka wannan daidai ne to sai wasu ƴan uwa suke ganin wannan dalili ne akan abinda mu kuma ya zama mana al'ada a nan ƙasar yanzu shi ne sai muka bayyana musu cewa mu ba mu fahimta wannan shine dalili na ɗaya tukunna mai abinda al'adar da mu muke yanzu a nan shine ahlus sunna sun kikiro ta al'ada a da ƴan bid'a da ƴan al'ada idan an yi mutuwa mata ba su da aikin banda kuka kawai shine aikin sa a ciki to a yanzu kuma da aka hana su kukan mutuwa aka musu wa'azi suka tuba sai ya zama suna yin ɗayan abu biyu ko duka da zaran an yi mutuwa sai ya ga mata suna ta ainihin safa da marwa inda ka san ana zanga-zanga da hijabai sun cika titunan anguwa za su je su cika gidan da aka yi mutuwan makin su zazzauna da jajayen idanu kamar sun sha wiwi wasu kuma da carbi suna ta ja to wannan na ɗaya kenan na biyu kuma da zaran an fito da gawar za a kai ta filin da za a yi mata sallah kuma salatin za a mata sallah su ma sai su taho haka a bayan gawa kamar yadda mazaje ke tahowa su zo idan an ja sahu su ma su ja tun suna yi a anguwannin da suke har abin ya yaɗu zuwa ga idan an yi mutuwa yanzu a nan Zaria misali a nan gaskiya layout da muke zaune idan wata mace tana wannan anguwar ta ji labarin dan uwanta ko mijin ƴan uwarta ko wani malamin su ya rasu a gelle su ko ya rasu a ainihin wato cikin muciya ko anguwan juma za ka ga mata su ma sun fito sun tafi wurin sun fito sun kama hanya sun tafi wannan wurin sun je an yi taron jana'izar nan da su kamar yadda kai ma da kake namiji idan wani abokinka ko dan uwanka ko wani da kake jin yana da haƙƙin ka je jana'izar sa ya rasu ko mun nisa anguwa kana tashi ka ce za ka su ma suke yin su to wannan shin daidai ne ko ba daidai bane na daidai tukunna wanda suke aikata wannan abu daga cikin ahlus sunna da sauran masu bin tafarkin sunna galibi suna yi ne ma ba tare da sun san wancan karatun ba kawai shedan ne ya riya musu duk wanda ka tambaya misa take haka ko ita ko mijinta basu ma san wannan karatun ba wata kida za su dauka ne ato ai ba komai ai abu ne mai kyau ai sallar gawa abu ne mai kyau shi sa kawai suke kuma kaga ya saba wa surar waccan da ake fada dan ita wannan uwa Anas din ba ta sowa ce daga gidansa ta tafi masallacin manzon Allah ko filin da aka kebance kusa da masallacin shi inda ake sallar gawa suka zo suka tawace sallar gawa ba ko ba a samu labarin su Aisha da su Hafsa da su Fatima wanda suna ma makwabtaka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu labarin cewa suna fitowa zuwa wannan musallacin na kusa da baki'a a lokacin dan yin sallar gawa ba duka babu wannan labarin dan haka wannan yana cikin abin da ake cewa sunnatut tark barin shi shine sunna to musamman kuma a yanzu da aka wayi gari idan aka zo ana yin irin wannan sai ka tarar galibin ma waɗanda suke yin wannan abin nan zaka tarar matan ustazai ne ko su kansu ma ana musu kallon malamai ne dan ka sa akwai mata da ake musu kallon malamai baina kausaini kallon cewa malamai ne amma hum ila sura aqrabu min asuraya kamar da ake faɗa a karin magana sun fi kusa da ƙasa fiye da kusancin su da tauraruwa zaka ga koda suna da karatu to bid'a ce musda amma akwai masu galatsi a cikin su da tsaurin ido da ainihin bushasshiyar zuciya da za su iya jawabi a koina har a bakin camera ko loudspeaker ko kuma on the air ba sa jin tsoro me zai biyo ba shikenan kuma tunda mu jahilai sai a ce ai malamai ne ha ai ta maka murna a ce mata ka malama ce ai ta ma murna ce ka more Allah ko na sahabuwa ki ana gaishe shi Allah ce mata shi malama ce kuma wallahi jahila ce tubura na rabe Allah in akwai mahaukata a cikin jahilai to ita ce mahaukaci a cikin jahilai to irin waɗannan in aka gansu suna irin wannan aikin sai sauran mutane su ce ai daidai ne gashi nan duk suwana suna yi saboda a jumlace an san suwanan nan masu neman dalili ne ko masu aiki da daidai ne to kaga wannan barin shi ya ci gaba da faruwa to ba karamin ta'annuci bane ga addini dan irin shi ne idan ya dade to ya kashi tana da matsala dan za a haifu wasu su taso a cikin shi su saba da shi sai zama duk wanda yazo ya fada ba za a taba yadda ba yanzu ji baka ga shi misali mu dauki maulidi din nan shekara nawa ba a nan Najeriya ba kadai a duk duniya maulidi ya wayi gari ya zama wata bid'a wadda ba za a iya eliminating din ta ba ya zama kamar abin da ake cewa ainihin terminal disease sai dai ya kashe ka kawai kai da shi ku rayu haku mutu tare amma yanzu a ce an wayi gari an bar maulidi a duniya ko to sai dai mahdi ya zo ta kila inda shi in ka ki ka bi sunna kawai sai ka kashe ka sai ya kika amma a yanzu misali da ya zai a bari domin yadda wasu suka tsaya suna ya kaishi cewa bid'a ne wasu kuma suna goyen bayan shi cewa addini ne da duk abin da za su iya na rubuce-rubuce da ciyar da kudadensu da lokutansu da amfani da karfin hukuma ba wasu wurare to irin waɗannan abubuwan haka ba su dinga faruwa in ba a inkarin su ba da haka jama'a wajibi ne mu dinga inkarin irin waɗannan idan ka gani ka yi nasiha kai wa'azi kai inkari gwargwadon abin da wato matsayinka ko maslahar wurin za ta bayu zuwa gare shi in kuma ka ga ba kai inkari ba kana iya kai shiru ka zama daga cikin adaful iman don kada inkarin ya bayu zuwa ga barna da ta wuce abin da yake ciki saboda ka'ida ta darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih ba dole bane duk abin da ka gani sai kai inkari ba dole bane kamar yadda ibnu hajir yake fada a cikin yana tarihin malamin shi kuma abokin shi ainihin Nuruddin al-Haythami cewa sa'ad da Nuruddin al-Haythami ke rubuta littafin Majma'uz Zawaid ya ga wasu kurakurai sai yana mishi ishara zuwa gare su a cikin ainihin wato littafin shi da yana tarihin malaman da ya zamani da su yace to sai lura Nuruddin al-Haythami baya son wannan gyaran da yake mishi har wata rana ya taba mishi maganganun da suka kai ga sun yi musayan murya ke sai na rabu da shi don ba koyi shi ne inkari yake wajibi ba don kada ya bata zumuncin da ke tsakaninsu da mutuncin da komai sai ya kyale kurakuran yanzu daga baya da Nuruddin ya sai baya duniya an gyara kurakuran ko ba wanda zai iyo Albani ya budi ya gyara su a cikin targhib wa tarhib da makamantan su sai yi targhib wa tarhib to akwai abin da in kaga mutun yana yi in zaka yi inkari kaga zai bayi zuwa ga wata fitana sai ka kyale haka Ibnu Umar yayi ana janaizar dan gidan daya daga cikin ƴaƴan Sayyidina Usman a kasar Makka kamar yadda Bukhari ya rawaito kissa, yaji mata suna kuka, sai ya ce aje a ce mata nan su ba kuka. Ibnu Abbas yana makahu ma lokacin da dan jagorarsa yace a abasu ji kukan su, ya ta kawo maganganu da yake babban malami ne, ya ta kawo maganganu da zai goyi bayan abin da ya gamsu da shi. Mai ruwaya yake cewa fa wallahi ma qala ibnu umar shay'an, duk da ya gama gaba ɗaya fatawar shi Ibnu Abbas, kaga bai fi shi karatu ba, shi ma babban malami ne, yana da kuma ahaliya ya warware duka wannan maganganun. Yace amma wallahi bai ce komai ba sai ya shu, saboda in ya nemi ya tada nashi zancen ta yi sai wurin ya zama wurin hayaniya, to wuri ne kuma na jana'iza, ana buƙatar natsuwa da inaba da makamantansu. Ta yi aje akai labarin cewa sahabbai sun yi gaddama, wasu manyan malamai sun yi husuma, ta yi shedan ya shigo ya kai shi ga ya faɗi muguwar magana ga abokin tattaunawarsa. To duk irin wannan sai ka zama kana da irin wannan hangen nesan akan auna me zai je ya dawo game da inkarin munkar da ka'idojinsa. Karanta littafin ainihin Ibn Rajab bin al-Hanbali mai suna Jami'ul Ulumi wal Hikam, karkashin hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wallahu ta'ala a'lam. A takeice jama'a, wannan abin da mata suke yi na tasowa su fito su taho jana'iza, musamman su zo suna shiga bayan maza suna tsaye da sahu kamar sallar idi tsakani da Allah ba sunna bane, amma idan jana'iza ta same su a inda suke, a masallacin da suke yin sallah ne ba a yi jana'iza, ko a cikin haramin Makka ne sun je umara ko aikin haji, ko a cikin gidan da suke ne za a shigo musu da gawa su sallah gare ta, babu laifi. Amma wancan al'ada ba ita ce al'adar mutanen farko ba, ya kamata mu kiyaye ta jama'a. Tabbas kamar yadda ziyarar makabarta ya halasta ga mata, amma bai halasta su mai da shi al'ada ba, shine kamar yadda muka karanta anan a baya cewa haka kawai mace ta tashi tafi makabarta da sunan ziyara bai halasta ba, amma wani dalili na iya kaita, ko hanya ta bi da ita, ko wani abu ya bayi zuwa ga ana so a je da ita makabarta, ko makamancin abu, wani abu makamancin haka, to duk wannan yana iya halasta mata. Amma yadda namiji kawai zai iya wanka yanzu nan ya sa takalmin shi ya kama hanya makabarta ziyara, to mata ba su haka. Karanta littafin ziyaratul qubur na malam Bakar Abu Zaid, littafin ahkamul janaizah bid'aha na malam Muhammad Nasir al-Albani. To wannan kuma na bayuwa zuwa ga har a umara, idan an je umara an je ziyara, ba daidai bane abinda mata suke yan umara da ziyara su ma su dinga shiga cikin turmutsu na zuwa wai wucewa ta babu salami dan yau manzon Allah sallama bayan kowace sallah, kamar yadda ga maza ma ba daidai bane wannan abubuwa ne dai ga sunan da yawa sai an bu a hankali. Kuma mutum ya dinga tuna cewa addini nan na Allah ne, ba kai zaka tsara wa kanka yadda zaka yi shi ba, ko kuma ka ce duk abin da ka gamsu da shi sai ka nemi mishi dalilin da zaka yi justifying din shi, ba daidai bane wannan. Ka tsaya a iya abin da Allah ya ce a yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a yi, da kuma fassarar da malaman farko suka yi dangane da ainihin gudanar da wannan ɗabi'a ko ibada, wallahu ta'ala a'lam. Wa minha, daga ciki kuma akwai ma yusafaru ilaihi min al-amsar, kaburburan da ake yin tafiya zuwa gare su a wasu garuruwa, fi waqtin muayyan aw fi waqtin ghayr muayyan, a wani lokaci na musamman ko ba lokaci na musamman ba, li qasdid du'a'i indahu, da nufin wai bari a je bakin wannan kabarin a Sakkwato ko a Kaulaha ko a Madina ko Makka ko Iraki ko a kasar Yaman, a ce bari a je a yi ibada da addu'a wannan kabarin, wal ibadatu hunaka kama yuqsadu baitullahi da zalika, kamar yadda ake nufatar ɗakin Allah a wani lokaci na musamman na aikin haji ko lokacin da ba na musamman ba na umara. Wa hadha as-safaru la a'lamu bayna al-muslimina khilafan fi an-nahyi anhu, irin wannan tafiyar yace ban san wani sabani tsakanin malaman musulmai ba akan cewa haramun ne, illa an yakuna khilafan hadisan, imma har an samu sabanin malamai to sai dai a ce daga baya malaman baya waɗanda akwai sharri a zamunan su, amma malaman farko waɗanda zamunan su na alkhairi ne to babu sabani akan haramcin wannan a wurin su. Wa inna ma zakartu al-wajhayn al-mutaqaddimayn fi as-safari al-mujarrad li dhati al-quburi, yace kadai na ambaci ainihin wato fuskokin nan guda biyu da suka gabata na tafiya, tsuran tafiya na ziyarar kabari. Fa amma idza kana as-safaru lil-ibada indaha bid-du'a'i aw as-sala, yace dan ya zamana tafiyar an yi ne ta musamman domin ibada da sallah a wurin kabari, aw nahwi dhalika, ko wani abu makamancin haka, fa hadha la rayba fihi, wannan babu kokonto akan haramun ne. Hatta inna ba'dahum yusammihi al-hajj, har wasu ma suna kiran irin wannan da suna aikin haji, yanzu waɗannan fulani danginmu daga ƙasashen Chad da Kamaru da nan Najeriya, Adamawa da Gombe da ko'ina, abin da suke ƙudurcewa kenan, cewa idan suka je Sakkwato su bakwai daidai ike da sun je aikin haji, kuma bai ma halasta su tafi aikin haji ba tare da sun je Sakkwaton ba. Wallahi haka mafiyan tsofaffin nan suke ƙudurcewa, ko malamai ne suka gaya musu wannan. Sannan haka masu zuwa Kaulaha suke ƙudurcewa. A masallacin Kaulaha akwai wuraren da suke sun yi kama da mashayirin, an yi su kamar yadda ainihin wurare suke a ƙasar Makka, an yi nan kamar Ka'aba, nan kamar wurin dawafi, nan kamar kaza, don an je a dinga kwatanta ire-iren waɗannan ayyukan kamar ana bautawa Allah. Malam ya ci gaba da cewa nuridul hajj, sai kaji suna cewa nuridul hajj ila qabri fulani wa fulani, za mu tafi aikin haji, za mu tafi ziyara ta ibada a kabarin wane da wane. Wa minha ma yuqsadu lil-istima'i indahu fi yawmin mu'ayyan min al-usbu', ko kuma waɗanda ake nufin taruwa a wurin, taruwa ta musamman a lokaci a mako. Haka suke a ƙasashen Iraki da ƙasashen ainihin Kuwait da makamantansu, inda ƴan Shi'a suke da yawa, domin ƴan Shi'a sun fi kowa daga cikin masu shiga cikin ƙwaryen musulunci. ƴan Shi'a sun fi kowa girmama kabari, don su abinda ma suke duk inda suka samu nufuzi suka taru, za su yi wasu kaburbura symbolic, ma'ana kabarin da babu mutumin a ciki, amma sai a ce to nan kabarin wane ne, shi kenan sai a dinga taruwa a wajen nan a nan zariya kafin Allah ya kawo mana ƙarshen su. ƴan kwanakin baya din nan muna godiya ga Allah, suna da kaburburan Husaini da Fatima da kaza da kaza a cikin wannan cocin na Husainiya. Idan mutum zai shiga wurin ma sai ya bada baiko, sai ya yi sadaka, sannan za a ba shi dama ya shiga ɗakin inda aka yi rami, aka yi suminti kamar kabari, sannan kuma ga gunki mutumin wanda aka ce wai shi ne mutumin da ke cikin wannan kabarin, sai ka shiga ka yi addu'a ka gaya mishi bukatunka. Kuma Allah cikin tsarin shi in ya ga dama sai bukatar ta biya, mun ji a baya, don istidraji ko don wata hikima ta Allah, sai mace ta je ta biya baiko a bakin ainihin wato reception, a bata rasidi na cewa ta biya, sai ta shiga wani daki, an yi label an ce wai dakin wai kabarin Husaini ne, sai ta shiga ta gawa wannan gunkin cewa tana neman haihuwa, ko tana kasuwanci jarinta ya lalace, ko kuma mijinta zai aure a taimaka a hana shi. Ire-iren waɗannan bukatun da mata suke da su, da mata sun fi kowa zakewa irin wajen wannan haukan, shikenan ta fito kuma tana murna, kuma tana da yaqinin cewa bukata za ta biya, don Allah ya so sai bukata ta biya. Kamar da zaka ga a coci ana irin waɗannan abubuwa, to duka abubuwa ne na shedan da yake riya wa mutane munanan abubuwa, sai ta daura ganin cewa daidai ne. Shine allazi dallasa ayun fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, waɗanda aikin su ya lalace tun a nan duniya, amma kuma su suna tunanin suna yin aiki mai kyau, suna ganin sun fi kowa nagarta, ashe cikin aiki suke na barna, sai su samu shiga cikin gururi, cikin rudewa da yau da ruwa, wanda ma yake yin aikin da ke da asali a sunna, ana nuna mishi takazun nan kada ya samu gururi. Ina kuma ga wanda baya yi, Ibn Hajarin da ya zo fassara hadisin da manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Qudsi, Allah ya ce da ba kuwa yin sabo, da sai na darkake ku gaba daya na halicci wasu wanda za su dinga yin sabo kuma suna tuba. Yace ma'anar wannan hadisin shine, idan har mutane suka rayu ba sa yin sabo kwata-kwata, to abu na farko da zai tsara su cikin zukatansu shine za su fara irin tunanin Yahudawa, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, mu masu tsarki ne, ba mu da matsala. Shedan zai bullo musu ta wannan wurin, tun yi bullo musu ta nan zai halakar da su fiye da halakar wanda yake mai yin sabo. Dan mai yin sabo in yana tuba, akwai wanda shedan yake nadaman ma zuga shi da ya sabo, kamar da Ibn Qayyim ya kawo, shedan ya zuga ka kai wata barna, idan Allah ya so ka da gafara da rahama sai ka tuba kai nadama ka tsarkaku kai ta tuba, kana istighfari kana aikin alkhairi iya rayuwarka, sai Allah ya dauka darajarka, sai shedan yayi nadama da ma ya sani ya baka asalin saban da kake baka yi wannan babban ba, ma'ana da kawai kana dan yin summa amanu summa kafaru ne, sai ya zuga ka sai ka kisan kai, to da kai kisan kan nan sai ka dawo kai nadama kai ta tuba wa Allah, kai ta tuba to sai yayi nadama da ma ya sani ya baka kai dai baka taba kisan kai ba, sai dai kana dan yin kwace da sane, kana dan cin da Allah ya isa, har ka mutu kana yin wannan ka mutu a batacce. amma da kai babba kwaya daya sai kai tuba taubatan nasuha sai ya jawo shi sai shi abin da bai so ka tsira to idan ya zama mutane ba sa yin zinubi gaba daya ba sa yin zinubi kwata kwata ko sai su samu kansu a cikin wannan irin tanan na Yahudawa to Allah in yi so su da rahama sai ya halakar da su gaba daya shine da ya bar su su lalace sai ya halakar da su gaba daya sai ya halicci wasu wanda za su dinga yin sabo suna tuba su ma sai su tsira duk a cikin rahama Allah ne haka Ibn Hajarin ya fassara a shahidi shine mutumin ma da ke cikin nagarta akwai hadarin idan yana igtirari yana ruduwa da aikin alkhairinsa ko to yana kuma ga wanda yake aikin sabo sannan kuma yake tsammanin aikin cewa mai kyau ne kaga yafi wannan halaka to shine irin waɗannan ayyukan da mutane suke jama'a Allah ya tsare mu malam yace mafil jumlati hadha alladhi yuf'alu inda hadhihi alqubur yace a takeice jama'a waɗannan ayyukan da ake a ire-iren waɗannan makabartun huwa bi ainihi alladhina hallahu naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine tsabaragen abinda manzon Allah ya hana bi qaulihi da yace la tattakhibu qabri aida kar ku mai da kabari na wurin bauta fa inna atiyada qasdil makan al muayyan domin mai da al'adar a dinga maimaita nufata wani wuri daban fi waqtin muayyan a wani lokaci na musamman aidun wanda zai dinga dawowa shi lokacin bi audis sanati yana dawowa duk dawowar shekara au shari ko ya dinga juyowa duk juyowar wata au usbu'i ko ya dinga juyowa duk juyawa ainihin mako huwa bi ainihi ma'ana al-eid shi yake nufi da eid duk abin da zai maimaita a mako ko a wata ko a shekara thumma yunha an dikki zalika wa julli ci sannan ka sani an hana kankanin wannan da kuma babban shi dan kankanin an hana shine kaman wannan da mutun zai ga cewa to posting kawai da nayi a cikin Facebook cewa yau shekara 10 da raso Malam Jafar Allah ya gafarta mishi wannan kawai kaga wannan dikki ne wa jalili da kuma babban shi wanda za a taru ai niyya a tashi a ce bari mu tafi Sokoto dan mu je kabarin Shehu Usman yau shekara 200 da raso shi ko kuma musamman yau ranar zagayewar da ya jihadi kowa na kaza yau shekara shi kaza da rasuwa to wannan shine jalili shi duk an hana وهذا هو الذي تقدم عن الامام احمد انكاره wannan shine abin da ya gabata daga Imam Ahmad yayi inkarin wannan lamma kala yanda yace kad afrata an-nas fi hadha jiddan wa akthar lalle mutane sun kai mutuka sun wuce makadi da rawa akan wannan abu wa aktharu sun yawaita wa zakara ma yufalu inda qabr al-husayn muka ji cewa Imam Ahmad ya bada labarin abin da ake aikatawa kabarin Husayn malam yace wa qad dakartu fi ma taqaddama annahu yukrahu tiyada ibadatin fi waqtin idha lam yaji biha sunnah taji biha sunnah yace mun ambata a baya cewa an kyamatar da wato yin wata ibada ta musamman a wani wuri idan sunna bata kawo ba fa kaifa atiyadu makanin muayyan fi waqtin muayyan to ina kuma ga zuwa wani wuri daban na musamman zuwa wani wuri na musamman wanda sunna bata kawo a je wurin ba wa yadkhulu fi hadha ma yufalu bi misr yace daga cikin abin da ke shiga irin wannan akwai abin da ake a kasar Misr inda kabri Nafisa akwai kabarin As-Sayyidatu Nafisa rahimahullah wata baiwa Allah ce Nafisa bintul Husayn bin Zaid ibn al-Husayn jika sayyidina Husayn ce radiyallahu anha wata mata ce daga cikin ahlul baiti kikkiawar mace mai ilimi mai tsoron Allah mai bauta daga cikin salihan bayi ta rasu a hijirar shekara 208 Allah ya gafarta mata a kasar Misra da tana raye tana da dalibai tana da abin nan masu zuwa gunta neman ibadat neman addu'a da neman tabarruki tana daga cikin da suka kawo al'adar mutun ya tona kabarin shi kafin ya mutu duk da yake ba sunna bane kakanta bai haka ba mata ta sa mata kabari kafin ta mutu kuma ta kan je ta ga kabarin ta ga makwancin ta kusan lokaci bayan lokaci to bayan da ta rasu sai mutanen kasar Misra suka mai da kabarin ta wurin ibada suka kawo abubuwa na maguzanci iri daban-daban a kabarinta wannan ba daidai bane akwai tarihin ta a cikin littafin ainihin wato wafayatul a'yan na ibnu khallikan rahimahullah to wannan abin yace wa ma yufalu bil iraq inda al qabr alladhi yuqalu innahu qabru ali radiyallahu anhu da abin da ake a kasar iraq a wurin da ake cewa kabarin sayyidina ali ne a kasar kufa har yanzu ana yin wannan abin a kasar iraq ba daidai bane suna taruwa su tana da shi su yi kaza a sa fulawoyi a kunna turare asa fitullu a haska ayi waƙe-waƙe ayi kuka duk ɗan shi'a suna yin wannan wa kabarin Husaini da inda ake cewa kabarin Husaini ne shi ma a nan ƙasar Karbala kamar yadda muka ambata wa kabarin Huzaifah ibn al-Yaman da kabarin Huzaifa ɗan Yaman to wannan yana daga cikin abin ban dariya da mamaki shine Huzaifah ɗan Yaman kabarin shi baya ƙasa ainihin wato Baghdad kabarin shi na ƙasar Madain duk da har yanzu Madain jiha ce a ƙasar Iraki amma ba anan inda suke cewa ya mutu ba ne yake dan ya rasu ne bayan kwana 40 da rasuwar sayyidina abin nan Usman radiyallahu anhu yayi gwamna a ƙasar Madain tun zamanin sayyidina Umar da zamanin sayyidina Usman da sayyidina Usman ya rasu sannan yana gwamna din yana can gwamna a Madain bayan kwana 40 da rasuwar sayyidina Usman shi ma ya rasu Allah ya gafarta musu ya fara musu yadda gaba ɗayan su dan haka sahihiyar magana shine kabarin shi na garin Madain kuma ba a san ina yake ba amma sai suka zo suka yi wani kabari a kasar Iraki a cikin kasar Baghdad suka ce nan ne kabarin sa suna zuwa suna ainihin bauta a wajen wa Salmanul Farisi da Salmanul Farisi shi ma bai rasu a wannan garin ba Salmanul Farisi sai yayin magana ya rasu ne a kasashen ainihin wato inda aka yi yaƙoƙi na kasar Sham a can ya rasu dai ci gaba ko na'am haka wa kabrun Musa ibn Ja'far da kuma kabarin Musa ibn Ja'far shine ainihin wato wanda ake ce mishi Musa al-Kadhib ɗaya daga cikin wanda ƴan Shi'a suke riya cewa shehunnan su ne imaman su ne sunan shi Musa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu an jaddihi al-Husayn ibn Ali wa an jaddi jaddihi Ali shi yake ce ma Musa al-Kadhim wanda ya rasu zai shekara 183 da shi ma a kasar Iraki akwai kabarin da suke cewa kabarin sa ne wa Muhammad ibn Ali al-Jawad haka Muhammad ibn Ali al-Jawad shi ma ɗaya daga cikin a'imma ne na ƴan Shi'a shine wanda suke ce mishi kenan Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Ja'far al-Sadiq suna ce mishi Muhammad al-Jawad wanda ƴan Shi'a suna lissafa shi a ɗaya daga cikin limaman su ya rasu a hijira da shekara 220 insha Allah Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su bi Baghdad waɗannan duka kabarburan nan ana cewa suna ƙasar Baghdad idan ka je Baghdad zaka ga wurare na kabarbura da makabartu na ziyara jama'a zaka sha mamaki yanda ka san ana zuwa supermarket a birane haka ake zuwa wurare zaka je ka tarar da akwai parking space akwai kasuwanni da ake sayar da abubuwan da za a bukata a wajen carbi da turare da fulawa da ainihin wato kallabi da mata za su rufe kansu waɗanda ba su rufe kai wajen kasa shiga wurin tsirara sosai da takalma da kayan da za a kawo gida na tsaraba hotuna na kaburburan da tarihin mazajen wurin da ɗakuna waɗanda ake zuwa a yi signing register ta attendance cewa na taɓa zuwa wuri kaza yadda za a baka souvenir za ka sha mamaki akwai su wurare da yawa a Iraki irin waɗannan a cikin ƙasar Baghdad haka a garin ainihin wato Kazimiya haka a garin abin nan Kufa haka kuma akwai wasu a ƙasashen Sham duk da yake a yanzu ƙasar Sham an rugurguza mafi yawan waɗannan wuraren sakamakon wannan yaƙe-yaƙen da ake an rugurguza wurare masu amfani da marasa amfani a ƙasar Dimashq ne a Homs ne a ainihin wato Tadmur ne da makamantansu wallahul musta'an haka kuma akwai wasu a ƙasashen Falastinu musamman wuraren da ainihin Isra'ila ta mallake a yanzu irin su Al-Khalil da ainihin Qudus ita kanta da makamantan wurare ire-iren waɗannan ma da ya ci gaba da cewa wa inda kabari Ahmad ibn Hanbal haka a wurin da aka ce kabarin al-Imamu Ahmad ne ibn Hanbal wa ma'rufun al-Karkhi da kabarin ma'ruf al-Karkhi a wannan shi ma kamar da muka ambata mutane za su tuna a makon da ya gabata a garin Baghdad ya tabbata a tarihance da ainihin abin da yake kusan a ce mutawatiri cewa Imamu Ahmad ibn Hanbal ya rasu ne a garin Baghdad kuma kabarin shi yana wani wuri da ake ce ma maqbaratu babu harbin ana aka rufe shi to wannan maqabarta ai wani zamani wanda ruwan Dijila kogin Dijila dake bakin garin Baghdad yayi ambaliya bayan kamar shekara 400 da rasu Imam Ahmad. Haka ainihin malamai suka ba da labari kanta da tafin ainihin wato Tabaqatul Hanabila da littafin ainihin Manaqibul Imam Ahmad na Ibn al-Jawzi da littafin Tabaqatul Hanabila na Abu Ya'la al-Farra. Wanda wasu malamai sun ba da labari kamar Al-Khatibul Baghdadi a cikin littafin Tarikh Milati Baghdad ya ba da wasu labaran da shi ba da wannan labarin ba dan abin ya faru shi ma bayan shude wasu ne. Haka da littafin Al-Muntazab fi Tarikh Al-Muluki wal Umam na Ibn al-Jawzi zaka samu duka wannan tarihi a ciki. Da littafin Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir al-Dimashqi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Wannan malamai da wasu su suka ba da labarin cewa an samu ambaliyar ruwa da ta cinye makabarta a wannan zamanin. Ambaliyar ta tafi da dama daga cikin kaburbura. To daga nan kuma sai aka wayi gari ba ma a iya gane kabarin waye ya saura na waye bai saura ba. Dan ta cinye kusan kashi 4/3 na makabarta. Ana tunanin kamar wasu makabartun ana tunanin koda akwai sauran rufat sauran jikin masu kwance a kabarin to ruwan ya tafi da su. Wasu kuma kaga bisa al'ada za a yi tunanin ma sun zama kasa kuma ruwan ya dashi duka wannan kasar. Ina fata mun fahimci wannan jama'a. Kamar yadda kowa ya san idan ruwa ya yi ambaliya la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa dhahaba biha. To wannan abun ya faru al'amari ya shude bayan tsawon zamani sai a wannan zamanin da muke raye jama'a a 1937 nan kusa 37 shekara nawa ne kwata-kwata yanzu kamar shekara ainihin 80 ko shekara 80 da suka shude kaga a rayuwar duniya nan kusa ne sai kawai wani sarki a kasar Baghdad wani daga cikin manyan garin sai ya mafarki wai ya ga Imam Ahmad ibn Hanbal a mafarki. Imam Ahmad ibn Hanbal da wani wanda bazan iya tunawa ne ba wani daga cikin manyan bayin Allah shi ma ina jin ko shine wannan ma'rufin al-kharqi din suka bashi labarin cewa a mafarkin suka ga mai cewa ya tashi ya je a matsayin shi na shugaba ya gyara musu sutaran su ya gyara musu makwancin su kabarin su na wuri kaza ba sa jin dadin kwanciya a wajen ya tashi ya ba malamai labarin wannan mafarki shikenan sai malamai na fada suka ce a to wannan mafarki yayi ai abin da za a yi kawai a je a tona wurin a yi kaza. To da yake duk yan bid'a ne da aka tone sai aka bi wani masallaci a wani titi da yake Baghdad da yanzu ana ce ma titin Shari'ur Rashid. Akwai wani masallaci na wani alhaji ne mai kuɗi babban attajiri ne sai aka je masallacin sai aka gina kaburburan a cikin masallacin. Har yanzu an je Baghdad ana zuwa masallacin ziyarar kabarin Imam Ahmad. To wannan kaga rudani ne na shaidan kawai. Wannan labarin akwai malam ainihin Sheikh Yunus Ibn Ibrahim As-Samira'i shi ba da wannan labarin littafin shi mai suna Maraqidu Baghdad yayi littafi akan makwancan bayin Allah kaburburan su wanda suke kasar Baghdad malami ne da ya rayu a wannan zamanin Maraqidu Baghdad shi ba da wannan labarin kuma yayi tariki akan cewa wannan ƙarya ne kawai shedan ne zai zo ya raya mutane irin wannan mafarkin na ƙarya sannan kuma a ƙarƙashin mafarkin nan su kuma kaga suka aiwatar da abin da Allah ya hana irin abinda aka ce zaya wa ashabul kahfi ko la natakhidanna alaihim masjidan aka ciro kabarin in ya tabbata ma kabarin su ne za a gyara din sai a gyara shi zuwa wata makabarta amma ba a dauke shi kuma a kai shi masallaci ba amma abinda suka yi kenan a wata anguwa da ake ce makazimiya a kasar Baghdadza a titin Shari'ur Rashid anan wannan masallacin yake masallacin wani babban mai kudi ne anan aka rufe wannan ragowar kabari da ake cewa wai kabarin Imam Ahmad ne to wannan yana ishara zuwa ga tun zamanin su Ibn Taymiyyah kenan an san da wannan magana ta cewa ana zuwa wasu kaburbura a kasar Baghdad da ake cewa wai na Imam Ahmad ne ana zuwa ana yin ainihin mugunyar ibada da kabarin wani mai suna Ma'ruf Al-Kharqi wanda wani bawan Allah ne daga cikin sufaye da suka rayu a zamani ɗaya da Imam Ahmad shi ya rasu a hijirar shekara 200 daidai. Ina fata mun gano wannan jama'a. وما يفعل عند قبر ابي يزيد البسطامي da abinda ake a kabarin wani sufi shi ma mai suna Abu Yazid al-Bastami shine Taifur ibn Isa ibn Adam al-Bastami Abu Yazid wanda wani babban sufi ne da yake da matsala sosai wannan idan ka karanta tarihin shi a cikin Siyaru A'lami an-Nubala al-Imam az-Zahabi ya tattauna akai cewa yana da maganganu masu kyau yana da kuma wasu wadanda suke ishara zuwa ga lalle ya wuce makadi da rawa a wajen magana irin ta sufaye masu sakin baki masu kawo abubuwan da suke sun saba wa shari'a masu kawo maganganu irin na hakika da irin na ainihin wato wahdatul wujud da makamantan su wanda zaka ga wasu malami ma a wannan zamanin suna ganin kawai gaskiya batacce ne shi kafiri ne shi wallahi alam amma ne malamai sun yi maganganu da yawa akan shi da dan dariqa ne kuma musamman zaka ga akwai waɗanda suke ɗan dariqa ne an tabbata batattu ne zaka ga suna girmama shi kamar wane kamar ainihin Ibn Arabi al-Adda'i yana girmama wannan mutumin sosai Ibn Arabi kuma malamai musulunci sun tabbatar da cewa batacce ne domin al-Imam al-Baqai al-Tafi yayi musamman tambihul ghabi ala takfir Ibn Arabi fadakar da wawa akan cewa Ibn Arabi fa kafiri ne haka Ibn Hajar a cikin littafin ainihin Mizanul Iqtidal ya bada labarin cewa ya tambayi malamin su al-Imam al-Bulqini yace na tambaye shi game da Ibn Arabi yace wannan ai kafiri ne baki yana na cikin tarihin shi Ibn Arabi ne a cikin littafin Mizanul Iqtidal Lisanul Mizan Lisanul Mizan na Ibn Hajar ya hakaito wannan daga malamin su al-Allamatu Sirajuddin al-Bulqini ina fata mun gane wannan to kaga malamai wanda waɗannan fa ba fa salafiyya bane a aqida amma duka suka tabbatar da cewa wannan zindiki ne Ibn Arabi alalan amuna a nan kasar kuma sai kaga wasu shedanu da sunan malanta kuma suna ma waɗannan takaddarin salati zaka ji ana yaban Ibn Arabi al-Abba'i al-Hatim ana cewa wai babban bawan Allah ne Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa kama yuf'alu nahwu dhalika bi Harran kamar yadda ake yin irin wannan kuma a Harran Harran garin su shi Ibn Taymiya din kenan inda aka haife shi garin iyayensu inda suka yi kaura din nan suka gudo suka dawo garin Damascus lokacin da tatar suke kawo musu farmaki a inda kabarin yusamma kabarul ansari yace a wani kabari a garin mu inda ake cewa kabarin wani ba ansari ne ila quburin kasiratin fi akthar biladil islam da kuma dai kaburbura da yawa a kasashen musulmai la yumkinu hasruha yace bai iya yuwa a iya kididige su bai iya yuwa mu ma muna da su a nan kasashen mu da garuruwan da suke kewaye da mu Najeriya Niger Kamaru Chadi waɗannan kasashen duk in ka je akwai in ka je kasashen maghariba Libya Morocco Algeria Tunisia Misra duk waɗannan kasashen akwai ire-iren waɗannan kaburbura haka in ka je kasashen gabas mai nisa kasashen India da Pakistan da Bangladesh da Malaysia da makamantansu duk su ma suna da ire-iren waɗannan wuraren kai duk inda musulmai suke in ka cire ƙasar Makka da ƙasar Madina to da wuya ka samu cewa an tsare ta daga waɗannan abubuwan kaga wannan yana maka ishara ga ainihin mu'jizan manzo Allah da yake cewa imani zai na ɗaya-ɗaya kamar maciji ya koma iya Makka kawai da Madina ina jin yanzu a duniya iya nan ne kadai ba a wannan barna saboda baladut tauhid da kuma daulatut tauhid Allah ubangiji ya ci gaba da kare waɗannan kasashe amma kusan ko ina ana yin waɗannan abubuwan sai dai wanda ya sani kawai ya sani wanda bai sani ba kuma shikenan ya huta Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa kama annahum banau ala kaseerin minha masajida kamar da aka gina masallatai akan kaburbura da yawa wa ba'daha maghsubun wasu filayen ma da aka gina masallatan filaye ne na kwace filayen wasu bayin Allah ne aka kwace aka mai da su masallaci aka yi kabari aka ce kabarin waliwa ne kama banau ala qabri abi hanifata wa shafi'i wa ghairi kamar da suka gina akan kabarin abu hanifa da shafi'i duka a kasar iraki ne wannan wanda koda masallaci ne na Allah za a yi haramun ne a gina shi akan kasar da aka kwace akwai littafi musamman da Imam al-Qasim yayi akan ainihin wato hukumu bina'il masajid karami muna nan da shi ana haka juz'i guda yayi magana akan waɗannan tahqiqin mala albani Muhammad Nasiruddin akan hukunce-hukuncen gina masallatai da inda ya kamata a gina da inda bai kamata a gina ba yayi magana akan hukuncin gina masallaci akan filin da aka kwace ku je kawai ku ga fili da karfin tsiya ba naku bane ku ce sai kun yi masallaci ai sallah za a yi ai ta rigima da hukuma ta hakura saboda kai a tashi hankali kuma ga da su muku Allah is ko kristoci su ga cewa to tunda ba garin su bane bari su hakura to wannan masallatan mai hukuncin gina su da sallah a cikin su yayi magana akan wannan da hukuncin masallati wanda aka gina da kudin da suke ainihin ba na halas wani tsohon barawo ko kasar gumin mai cin riba ya zo ya gina mutane masallaci da irin wannan kudin nashi ko kuma da kudin da ba a san asalin su ba sun dai cakuɗe tsakanin kudin shi na halas da na haram duka irin waɗannan suna faruwa yayi ku kun fara masallacinku lami lafiya, sai wani attajiri saboda yana son ya takara nan gaba sai ya ce to ku bari zan karasa muku, sai ya zan kuma kudin shi ba a san source din su, sai a bincika da za a bincika sai a tara kudin ba su da nazaha ba su da tsarki, to yana hukunci masallacin duka akwai wannan a cikin karatun. Malai ci gaba da cewa wa ha'ula'il fudala'u min al'a'imma innama yanbaghi mahabbatuhum wattiba'uhum, to kaji magana irin waɗannan mutane masu daraja a cikin limaman musulunci, su Ahmad ibn Hanbal, su al-Imamu ainihin wato Ash-Shafi'i, su Abu Hanifa, su Malam Ja'far Mahmud Adam, su Malam Albani Muhammad Awwal, Nasiruddin Albani, su Abubakar Gumi, su Ibn Taymiyyah, su Ibn Qayyim, su Zahabi, duk waɗannan malaman na Allah tun daga wannan zamanin namu har zamanin sahabbai, me ya kamata ai musu? Mahabbatuhum, kaunar su a zuciya, wattiba'uhum, da bin su akan abin da suke akai na gaskiya da biyayya Allah da sunna, wa ihya'u ma ahyauhu min ad-din, da ci gaba da raya abin da suka raya na addini, karantawa da bin sunna da ainihin bin addini tauhidi, wa du'a'u lahum, da yi musu addu'a bil maghfira, a ce Allah ya gafarta musu, war rahma, Allah ya musu rahma, war ridwan, Allah ya yarda da su, wa nahu dhalika, da makamanta wannan, wannan shine abin da ya kamata kowa jama'a, wannan shine tsabaragen gaskiya samari din maganganun da duk zaka kai ka kawo aka, me ya kamata a yi ma mutanen kike da suka shude, a kaunace su, a bi gaskiyar da suke akai, a ci gaba da raya abin da suka yi sa suka zama mutanen kirki, sannan a dinga ambatan su duk sanda aka ambace su, a nemi Allah ya gafarta musu, ya yafe musu, ya sanya su cikin rahama, ya kauda kai akan kurakuran su, ya yaukaka alkhairan su, wannan shine abin da mutanen kirki suka gudana akai da farko, kuma shine fassarar wallazina ja'u min ba'dihim, din can ba wai kawai kai wani abu sai ka dauki wannan ayi sai ka goyi bayan ta, sai ka dauki wannan ayi sai ka mara ka ce ai da shi kake goyen bayan abin da kai, ko kuma ka fassara wannan a matsayin cewa ai shine san su din, i koda yana bayyana a matsayin so, in ya zama ya saba wa so da shari'a ta halasta ayi, ko ya zama ya dace da tafarkin kafirai da irin al'adar kafirai wajen nuna kauna, to bai halarta ba, kafirai su ne yasa su nuna kauna ga wanda aka kashe, sai a zo a aje gawa, wannan yazo ya sa fulawa ya duka, wannan yazo ya saki aje fulawa, wannan ya aje kati, wannan yazo ya malla placard, wannan ya sa bakar riga da makamantansu, agun su wannan shine kauna, to mu agun mu ba ita bace kauna a shari'a, kauna shine aje a mai janaiza nan da nan, a rufe shi yadda shari'a ta ce, a ci gaba da mishi addu'a da neman Allah ya gafarta mishi. Malai ci gaba da cewa fa amma ittikhadu quburihim a ayadan, amma mai da kaburburansu wuraren ibada, fa huwa mimma haramahu Allah wa rasuluhu, babu shakka akan Allah da ubangiji da manzon shi sun haramta wannan, wa atiyadu qasdi hadhihi alqubur fi waqtin muayyan, haka nan mai da abin ya zama al'ada dan a dinga zuwa waɗannan kaburbura a wani lokaci na musamman, aw listima'ul 'am indaha, ko a dinga yin taro gama gari a gun wannan kabar, fi waqtin muayyan, a zamani na musamman, fa huwa ittikhabuha aidan, amma da surin ibada kenan kamar ta kaddama, wala alamu bainal muslimina ahlal ilmi fi zalika khilafan, yace ni ban san a tsakankanin musulmai, sai kuma yayi badali yace ahlal ilmi, musulman masu ilimi ba jahilai ba, malamai, to ban san sabani game da haramcin haka ba, wala yuqtaru bi kasarati al'adati alfasida, karkarudu da yawan al'adu na barna da suka cika duniya, kace to ai ko ina ana yi, ba haka muke yi ba jama'a, sai ai kowa na yi, ku ne kai za ku ce babu kyau, ko ina ba ana daura aure dan asabar ba ya rai ku ce babu kyau, ku ne kai kuka san ba kyau, ai kowa na yin kaza, fa inna hadha min at-tashabbuh bi ahli kitabaini, domin wannan abin didda yaduwarsa na daga cikin yin kama da yahuda nasara, alladhina akhbarana annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ka'in fi hadhihi al-ummati, abinda manzo Allah ya ba mu labarin cewa lalle zai faru daga cikin barna da za a samu a cikin wannan al'umma kwaikwayon yahuda nasara, wanda kuma shine muhallin wannan littafin tan asali hani izuwa ga haka, wa asdu zalika innama huwa i'tiqadu fadlu ad-du'a'i indaha, kuma asalin abinda ya ja mutane ya bayu izuwa ga mutane suke yin haka saboda sun kudurta cewa addu'a a wajen tana da falala, wa illa in ko ba haka ba falo lam yaqum hadha al-i'tiqadu bil qulubi in hama zalika kullu, matukar a cikin zukatan masu yin haka babu kudurta cewa akwai wata falala a wajen haka, to da abin duka ya ruguje gaba daya, ma'ana in zaka je makabarta zuwa ga magari wanda aka saba dan kai gawa ko ziyara ya zama kuma baka da wani kuduri akan cewa wata ibada da zaka yi a wurin tarawih ta falala a ka je ne dan ka tuna lahira kai ka samu ladan ziyara da kai ka samu ladan raka gawa da kai sannan kuma ka samu ladan addu'a da kai su kuma Allah ya musu rahama sakamakon addu'a ka kaga wannan duka yana cikin shari'a ko amma babu kudirin cewa wannan wani aiki ne na musamman a wani wuri na musamman mai falala kaman Makka ko makamancin shi to wannan babu komai fa idza kana qasduha lid-du'a yajru hadhihi al-mafasid kana harama amma idan ya zama zaka je ka nufaci wurin dan addu'a da waɗannan munanan manufofin to ya zama haramu kas-salati indaha aula kas-salati indaha kamar da sallah a wurin yake haramu wa aula kuma sallah ta fi haramci fiye da mujarradin yin addu'a kana zalika fitnatan lil khalq kuma wannan ya zama fitina ce ga al'umma jarabawa ce Allah yake wa al'umma wa fathal libabi shirk kuma bude kofar barna ce je ka kasar sakkwata kaga irin shirkar da ake a irin wannan wurin wa iglaqal libabil imani kuma rufe kofar imani ce fasl malai ce ga wata gaba kat taqaddama anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ittikhadha masajid zai kara yin samarin da abin da yake tattauna ne akai in ku lura jama'a tsawon lokaci karatuka daewa da muka yi duka akan waɗannan qadiyya ne da suka shafi ainihin wato kabari yace ya dai gabata mun ji cewa manzon Allah ya hana mai da kabari masallaci wa anis salati indaha kuma ya hana yin sallah a kabari wa anittikhabaha aidan ya hana mai da kabari wurin zuwa lokaci bayan lokaci na musamman wa annahu da Allah Allah yutakhadha qabruhu wa sanan yu'bad kuma yayi addu'a kada Allah ya bada dama a mai da kabarin shi gunki na bauta waqad taqaddama anna ittikhadha al-makan aidan huwa kuma mun ji cewa abinda yake nufi da mai da wuri ya zama idi shine mene itiyadu intiyanu itiyadu itiyanihi lil ibada a mai da al'ada zuwa wurin dan ibada lokaci lokaci indahu aw ghayru dhalika kuma kaman haka waqad taqaddama an-nahyu al-khass an as-salati indaha aw ilaha mun ji hani na musamman game da yin sallah a bakin kabari ko yin sallah a fuskanci kabari wal amru bis salami alaiha mun ji kuma umarrin da aka yi na a dinga yin sallama idan an zo makabarta wad du'a'i laha da yin addu'a dan na cikin kabarin su samu falala da gafara wa zakarna ma fi du'a'il mar'i li nafsihi indaha mun ambaci kuma cewa mutum idan zai yi addu'a hukuncin yin addu'a ga kanka a kabari min al farqi baina qasdi hali ajli du'a da kuma bambancin dake tsakanin yin addu'a da zaka yi wa mamata ka sa kanka a ciki bambanci tsakanin wannan da kuma yin nufin kabari musamman dan ka je ka kanka addu'a aw du'a'i dimnan wa taba'an ko kuma yin addu'a kai musu kai maka sako naka a ciki wa tamamil kalami fi zalika bi dhikri sa'ir al ibadati yace kuma muka cike maganar da ambaton sauran ibadoji da ake a wajen fal qawlu fiha jami'an duk waɗannan maganganun gaba ɗaya abinda ake faɗi game da su kal qawli fi du'a kamar magana ce game da addu'a falaysa fi dhikrillahi hunaka aw liqira'ati indal qabri aw siyami indahu aw adh-dhabhi indahu fadlun ala ghayrihi min al-buqa kasan da cewa babu wata falala ta musamman akan zikirin da ake a kabari ko karatun da ake a kabari ko azumin da zaka je kai ga wani kana azumi a cikin makabarta aw adh-dhabhi indahu ko yanka a makabarta duka waɗannan ba su da wata falala ta musamman akan sauran wurare wala qasdu dhalika indal quburi mustahabban kuma nufatar yin haka musamman a kabari ba mustahabi bane wama alimtu ahadan min ulama'i almuslimina yaqulu inna adh-dhikra hunaka aw as-siyami aw al-qira'a afdalu min fi ghayri tilka al-buqa ni ban san wani malamin musulancin da yace yin zikiri ko yin azumi ko yin salati a kabari yafi wuri ba wa amma ma yadhkuruhu ba'd an-nas yace amma abinda wasu malamai suke fada ko wasu mutane min annahu yantafi'ul mayyit bi sama'il qur'an cewa mamaci yana cin moriyar jin alqur'ani da yake kamar yadda idan ana kanta qur'ani a nan duniya wanda yake saurare zai ci moriyar lada zai ci moriyar tadabburi to haka suka ce babu laifi a karanta qur'ani a makabarta saboda lalle an tabbata da na kabari suna ji to idan suka ji karatun za su samu falala su ma bi khilafi ma idza quri'a fi makanin akhar sabanin in an karanta a wani waje daban ba su ji ba fa hadha idza uniya bihi an yasila thawabu ilayhi wanda ke fadin wannan magana in yana nufin cewa karatun da ake yi a makabarta na alqur'ani ana yi ladan zai kaiwa mamaci kamar yadda ladan saurare akan anan rayuwa mai saurare ana karatu yana da lada to haka mamaci ma yana da lada idan ya ji wannan karatun falaysa alaihi ahadun min ahli alilmi almarufina babu wani malamin da ya faɗi wannan kakaf a duniya balin nasu ala qawli amma dai mutane sa da magana iri biyu ahaduhuma magana ta farko anna thawabal ibadatil badaniyya min as-salati wal qira'ati wa ghayrihima yasilu ila al-mayyit cewa ladan ibada da za a yi da jiki kamar sallah kamar qira'a to yana iya isa zuwa ga mamaci zai mana magana ne yanzu akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da ladan da mamaci zai iya samu bayan ya mutu na farko akwai ladan addu'ar da za a mishi sanda wato abinda zai mayan tafi zai mayyit abinda zai amfani mamaci bayan rasuwarsa akwai addu'ar da ake mishi a wajen sallar gawa da wajen rufe shi da kuma addu'ar da za a mishi ta ta'aziyya da addu'ar da za a yi mishi daga baya duka yana samun ladan wannan yana sa ta mishi amfani da istighfari da ƴan uwan shi za su dinga cewa Allah ya gafarta mishi da almajiran shi da iyalansa yana samun falalar wannan da sadaka da za a yi da sunan waƙafi kenan ai mishi waƙafi yana samun ladan wannan to akwai maganganu akan azumi wanda sahihiyar magana shine zai samu ladan azumin bakance ne kawai a matsayin bashi haka aikin hajjin bakance wanda ya riga yayi alƙawarin zai bai cika ba duk wannan akwai nasoshi da suke goyon bayan haka sannan akwai maganganu na sabani game da tilawa shin idan kai karatun alqur'ani zaka yi sadakan ladan ga wani mamaci mahaifinka ko dan uwanka ko mijinki ko matarka shin zai kai gare su akwai sabani mafiyon shafi'iyya sun tafi akan halasti duba izuwa ga abinda aka ruwaito wanda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin As-Sunan al-Kubra da littafin Kitabud Da'awat al-Kabir nasa cewa Abdullahi dan Umar yana ganin mustahabbancin haka an samu wani tabi'i wanda yace idan na mutu ai mun karatun al-Qur'ani a kabarina kuma yace saboda Abdullahi dan Umar yana ganin mustahabbancin haka kuma isnadi ne kikkiawa da zaka ba ga Nawawi a cikin Riyadus Salihin da cikin al-Azkar ya kawo maganganu akan halascin wannan duba izuwa ga cewa babban malami ne shi ba Shafi'i a wannan zamanin da muke rayuwa zaka tarar da fatawa ta al-Imam al-Allama bin Baz Allah ya kara mishi rahama wanda ya tafi akan cewa lalle haka ba daidai bane wanda kuma ita ce al-sawab cewa tabbas ba daidai bane dan ba a samu sahabbai suna yin haka ba manzon Allah bai yi ba Ibn Umar da aka ce ya ga kazan a matsayin mustahabbi ba haka yato hikayar ba ballantana aji cewa akwai inkari ma tukunna ko babu inkari amma dai zai zo mana magana akan wannan da mazahibun nas akai wani abu da yake amfana mamaci baya ga wannan shine aikin da ƴaƴan shi suka yi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa mamaci za a nuna mishi ayyukan shi sai ya ga sun wuce abin da yi sai ya tambaya yace ya akai naga ayyuka na suna karuwa sai mala'iku su bashi labarin cewa ai taskarka bata gushe ba ana saka maka ayyuka a matsayin kamasho na aikin da ƴaƴanka suke yi na alkhairi shine ma'ana awwaladun salihun yad'u la wannan suna amfanin mutum sadaqatul jariya waladun salihun yad'u lahu aw ilmu yuntafa'u bihi sai kuma addu'a wanda aka mishi wal istighfar sai biya mishi bashin da aka yi na azumi ko aikin haji sai kuma karatun alqur'ani bisa wannan sabanin ina fata mun gane wannan to amma haka nan kawai a ce bari ayi wani aiki sai a ce nayi ne dan wani to wannan shi ma ba daidai bane baya yiwa ba zai kuka tashi kai sallah azhar sai ka ce bari kuma kai nafila wani kaiwa ba ko a sadaukar da ladan wannan tilawar da muka yi zuwa ga wani ko a sadaukar da ladan wannan sadakar ne zuwa ga wani to waɗannan duka maganganu ne malamai sun yi maganganu da yawa akan su karanta littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila da kuma at-tawassul wa anwa'uhu da littafin ainihin wato al-azkar na Imam an-Nawawi da littafin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi duk za ka samu bayanai akan waɗannan za mu ji kuma malamin ta tsona mana akan wasu al'amura da suka shafi waɗannan na'am ai bashi babu ladan biyan bashi ai wanda ya bada bashi bashin azumi ko bashin zakka ba bashin aikin haji amma bashi na kuɗi wanda ya bada bashin shine yake da lada ba je na malamin shabi wannan katun ba wanda ya bada bashi shine yake da lada wanda ya biya bai da wani lada ya dai sauke kanshi wani nauyi in zai samu lada ma sai ladan gaskiya da ya cika alƙawari amma mu zaradin biyan bashi bai da wani lada, wanda ya bayar shine ya kamata masu bada bashi su fahimci cewa bada bashi fa aikin alkhairi ne, kuma akwai lada. Kar su zama yadda suke dinnan yanzu, ko wallahi ni ma ban da komai, sai wuce ka tsare ni hankali, yana da wani abu ba zai bayar bane kawai, to yau kai shi asaran lada. Ya kamata a tajire su dinga bada bashi, mu kuma talakawa ya kamata mu dinga biya amince, dan rashin biyan kuma yafi bala'i fiye da kin bayarwa. Wanda alajin da bai bayar ba laifin da yayi, ko to bai kai naka ba na kai talakan an baka kibiya, dan kai wannan sai yana Allah ya maka rahama. Allah ya tsare mu. Malam yace min as-salati wal qira'ati wa ghayrihima yasilu ila al-mayyit kama yasilu ilayhi thawabul ibadati al-maliyya, kamar yadda ladan ayyukan dukiya ke isa zuwa gare shi, bil ijma' da ainihin ijma'i na malamai. Wa hadha madhhabu abi hanifata wa ahmada wa ghayrihima, wannan shine madhhabin al-imamu ahmad da abu hanifa da wasun su, wa qawlu ta'ifatin min ashabi shafi'i, da kuma fatawar wasu daga cikin masu bin madhhabin shafi'iyya, wa malikin da wasu da kuma fatawar malik ko kuma daliban malik, wa huwa sawabu shine daidai, li'adilatin kasiratin dhakarnaha fi ghairi hadha al-mawdi, saboda wasu maganganun da muka ambata waɗanda ba mu amince su anan ba a cikin majmu'ul fatawa, ibn taymiya ya tattauna akan wannan. Wasani abu na biyu, anna thawaba al-badaniyya la yasilu ilayhi bihali, wasu suka ce ayyuka na jiki kamar sallah da azumi wannan ladan su baya kaiwa ga mamaci, wa huwa al-mashhur inda ashabi shafi'i, shine abin da yake shahararre a mazhabin shafi'iyya, wa malikin da maliku, وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو أدبه. أما دو أننا باسا تشوى إبادة سيئن أن يتأوجي كذاني سنن ذاسا ملادا. فأما استماع الميت للأصوات رما كسن تشوى ممتشينا جن صوتي نما سو ونمغانا كو كراءة نيال كراءة أو غيرها نكراءة كو وننسو فحق غسكياني رما جيكين حواس دكا daga cikin hawas da Allah ya mutane hasatu sam'i ta daga cikin wanda bata mutuwa da zaran mutun ya mutu, bata mutuwa ma a bacci, shi zaka ga idan kana bacci an kwankwasa kofa sai ka ji, an yi magana sai ka ji, amma ba za ka iya jin kanshi ba in kana bacci, ba za ka iya gani ba in kana bacci, hasa ta gani da ta ji, amin da ta ji da hanci na kanshi ko suna mutuwa tare da mutuwar mutun a bacci misali, amma hasa ta kunne an kwankwasa kofa sai ka tashi, ko aka yi magana mai karfi kusa da kai, wani ma yana bacci da earpiece a kunnen shi yana ci gaba da jin abin da yake ji, na alheri ne ko na sharri wallahu alam. Shi sa Allah ya ishara zuwa ga wannan da yake cewa game da ashabul kafi, wa darabna ala azanihim, ko fa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada, sai muka bame kunnuwansu, saboda baccin da suka ba bacci ne ga magariba, na fata mun gani sa suka yi bacci shekaru da yawa duk hayani da ake a lokacin na kwaron kwatsa da zubar ruwa da tashin hankali da hayaniyan masu wucewa duka basu je balanta su tashi, shine ma'anar wadarab fadarabna ala azani fil kafi sinina adada, to hasa ta ji mamata na cikin kabari ko suna da ita, kamar da hadisi ya tabbatar suna jin karan takalmi, suna jin sukan jiyo hayaniyan ma da ke cikin wani kabari, ma'ana idan a kusa da kabarin wani mutumin kirki akwai kuma kabarin wani wanda shi kuma Allah ya jarabta shi da azabar kabari, to waɗannan makwabtan na iya jiyo abin da ke faruwa, kamar yadda muke iya jiyo hayaniyar da ke faruwa makwabtan mu a gidaje da unguwanni da shaguna da kasuwanni da azuzuwa misali, ina fata mun gane, to babu wanda yake inkarin wannan. Fa haqqun lakin al mayyita ma baqiya yusabu ba'da al mauti ala amalin ya amaluhu, sai dai shi mamaci ma baqiya ai lam yabqa bai ci gaba da wanzuwa a matsayin za a ci gaba da bashi abinda yake ladan aiki ba bayan mutuwa. Abinda yake nufi shine sauraron katon alqur'ani aikin lada ne, to idan wannan karantawa yanzu sai muka tsaya muka ji muna da